Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun amince da tsakaita bude wuta na sa'o'i 72 yayin da kasashen duniya ke yunkurin fitar da 'yan kasar su daga kasar. Sannan za ku ji cewa duk da dosowar damina manoma a yankunan birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona don shirin fara noma ya gagara. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin mu tsunduma cikin taskarar hotannin mu bari mu je da duniya ta yini.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abinda Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF da dakaran RSF sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce don kawo ƙarshen fadan, Amurka za ta hada kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido akan shawarwarin da ake yi, matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dandandan da kuma ayyukan jin ƙai a Sudan. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau Talata, inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun ƙasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhaki wajen aikata laifuffukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. A farkon mamayar da suka kaddama a Ukraine a shekarar da ta gabata, sojojin Rasha sun kwace garin na Kupiansk, inda ake da muhimmiyar tashar jiragen ƙasa a arewa maso gabashin ƙasar. A watan Satumban bara kuma sojojin Ukraine suka kwato garin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin tsaro da manyan jami'an leken asirin kasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiya sun yi wata ganawa a yau Talata wadda Turkiya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana a zaman wani bangare na kokarin sake farfado da dangantaka tsakanin Turkiya da Siriya bayan kwashe shekaru ba sa ga maciji a lokacin yakin Siriya. Turkiya da ke cikin kungiyar kawancen tsaro ta NATO ta goyi bayan 'yan bindiga da 'yan siyasa da ke adawa da shugaban Siriya Bashar al-Assad a tsawon shekaru 12 da aka kwashe ana yakin basasa a kasar, ta kuma tura dakaranta zuwa arewacin kasar. Rasha ita ce babbar kasar da ke hulɗa da Assad, kuma Rashar ta karfafa gwiwar yin sulhu da Turkiya. Amma Siriya ta buƙaci a janye sojojin Turkiya gaba ɗaya kafin a farfado da wata dangantaka. A tattaunawar da aka yi a birnin Moscow, ministoci da manyan jami'an leken asiri sun tattauna akan batun ƙarfafa tsaro a Siriya da kuma daidaita dangantaka tsakanin Turkiya da Siriya, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya da Rasha suka fitar lokuta daban-daban. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa jami'an tsaron Iran da ke murƙushe zanga-zangar da ake yi a ƙasar sun ci zarafin yara ta hanyar lalata, sun azabtar da su tare da kashe su. Wani rahoto da kungiyar ta Human Rights Watch ta fidda a yau Talata ya ce hukumomin Iran sun kuma kama yaran, sun yi masu tambayoyi da kuma gurfanar da su a gaban kotu, kuma alƙalai sun hana iyalan yaran ɗaukar lauyoyin da suke so don kare su tare da yanke musu hukunci akan wasu tuhume-tuhume marasa tushe, tare kuma da gurfanar da su a kotun da ba na yara ba ko ta matasa. Kungiyar ta ce Iran ta hana yaran da aka sako daga cibiyoyin da aka tsare su koma makaranta, kuma hukumomi sun hana iyalansu damar samun shirye-shiryen da aka tanada don kyautata rayuwar jama'a.
Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. To kuma yadda kuka ji a labaran duniya, bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun amince da tsagaita bude wuta na sa'o'i 72 yayin da kasashen duniya ke yunkurin fitar da ƴan kasar su daga kasar. Kuma rahotanni na nuni da cewa bangarorin biyu sun mutunta sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma sabanin waɗanda suka gabata da suka yi fatali da su. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi na dauke da wannan rahoton.
Rundunar sojin Sudan ta ce Amurka da Saudiya ne suka shiga tsakani a tsagaita bude wutar wanda ya fara daga karfe 12 na daren Litinin agogon kasar. Rikici tsakanin dakarun sojin Sudan da dakarun sa kai RSF ya janyo asarar rayuka da dama tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Shin ko ya yanayin Sudan a hali yanzu bayan bangarorin sojin Sudan biyu da suka haddasa rikicin sun amince da tsagaita bude wuta na tsawon sa'o'i 72? Tambayar da nayi wa Salman Al-Farisi wani dan jarida a kasar Sudan kenan. A wayar tarho.
To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa an dan samu tsagaita wuta yau an shiga rana ta biyu kenan ba tare da mun ji koda ƙara harshashi kwaya ɗaya a ce an harba shi sama ko kuma ƙara bindiga ba ko kuma alaman ma ana ɗana bindiga za a harba ta yau muna rana ta biyu ba mu ji wannan ba babu wannan labari babu wani abu makamantan sa. A yanzu haka dai kasuwanni ana nan ana hada-hada musamman wato ba fa tsakiyar birnin Khartoum ba unguwannin da suke gefe-gefen birnin Khartoum gabas ne yammaci ne kudanci ne arewaci ne amma ba ainihin ƙaryar tsakiyar birnin Khartoum ba kai ya kasance ma yanzu mafi yawanci larabawa ma da ke tsakiyar birnin Khartoum sukan fita su je ko gabacin birni ko kudancin birni domin su je su yi cefane su dawo cewa domin tsakiyar birnin gaskiya an yi asara wacce take ba ta wasa ba tsakiyar birnin an kona kasuwanni an kona an kuma rugurguje manyan benayen larabawa da sauran abubuwa
ya lamarin samun lantarki da ruwan sha da sauran ababen more rayuwa
wanda yake a kauye kauyen kayayyau yafi wanda yake tsakiyar birnin Khartoum jin dadin rayuwa a yanzu babu wutar lantarki babu ruwan sha babu kuma an ba ka da lafiya babu asibitin zanda zaka je a karbe ka domin a duba lafiyar ka saboda akwai waɗanda suka jikata da dama kuma har yanzu maganan da nake yi da kai fa akan titi fa ga hon mutane nan a warwatsa ba a gama kwashe su ba har yanzu ana neman agaji sosai
taya wannan tsagaita wutar zai taimaka ko kuma yake taimaka waɗanda suke da aniyar ficewa daga kasar
wato wannan tsagaitawar da aka yi tamkar ya ba wasu mutane dama ne su fice daga kasar sai dai menene ficewa ce wanda za a iya cewa kare jini buri jini wanda zai dauke ka ya kai ka a wahalce ki tunda mota ce babu maganar ka hau jirgin sama komai kudin ka domin ka fita Sudan gaba ɗaya babu wanda zaka iya hawa jirgin sama babu wannan tunda shi iya fudin nan inda jiragen sama suke tashi yana hannun su waɗannan mutane waɗanda suke kokarin karban mulki suna rike da filin jirgin sama to ta ina zaka samu dama har ka fita ta hanyar jirgin sama sai dai kawai abinda za a yi ana yin hikima ne da ƴan dubaru zaka iya hawa mota daga nan in har Allah ya sa kana jin yaren kasar Ethiopia wato kasar Habasha kenan zaka iya zuwa can in ka je kan iyaka zaka iya musu magana da yaren su to za su iya zaton cewa kai dan kasar ne ko kuma dan Sudan ne kai mai ruwa biyu wato ya zama mutum ne dan Sudan ne kuma yana da iyaye dangi a cikin kasar Ethiopia to wannan za a barka ka wuce daga can kuma kai inda zaka ko kuma a kasar Misra tana da iyaka da mu wannan kuma ana iya barin ka ko ba visa ka shiga tunda dama akwai haƙƙin tsakanin ƙasa da ƙasa duk ƙasar da ake da border zaka iya zuwa ka fita sannan wasu kuma sun bi ta hanyoyin Chadi da wasu kuma Central Africa sun fice daga ƙasar sannan kuma wasu sun kama hanya dama wasu ƴan asalin ƙasar Sudan ta kudu ne su ma sun kama hanya suna ta kwarara zuwa cikin ƙasashen su
shin kana ganin wannan tsagaitawar zai iya kaiwa ga komawa ga teburin tattaunawa kuwa
a bisa dukkanin alamu a gaskiya ba ma ganin cewa wai wannan tsagaita wutar ma da ake yi da aka yi tamkar wai fadan ne ya kawo karshe ga baki babu wani alamu irin wannan domin kuwa su waɗannan mutanen gashi nan muna kallo ba wai muna ji ba tunda suna rike da gurare muhimmai kullun ana shigo musu da suna ƙara shuka kawo dakarun su da kuma muggan makamai akan motoci to amma dai ba mu san abin da Allah zai yi ba
akalla mutane 459 ne suka mutu sai 472 suka jikkata sakamakon rikicin da aka shafe makonni ana gubzawa a birnin Khartoum na kasar Sudan a cewar wakilin hukumar lafiya ta duniya da ke Sudan Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
To a gaida Idris Abdullahi da wannan rahoton. Yanzu wato duk da dosowar damuna manoma a yankunan Birnin Gwari sun ce har yanzu sharar gona dan shirin fara noma ya gagara saboda ɗan bindiga dake yankin sun shimfiɗa sharuɗan da manoma ba za su iya cikawa ba. Wakilinmu daga Kaduna Isa Lawal Ikra na dauke da rahoton.
Karamar hukumar Birnin Gwari wadda ke cikin kanan hukumomin da ke samar da kaso mai tsoka na kayan noma a Kaduna da kewaye da yi na cikin kanan hukumomin da ke fama da hararen ƴan bindigan da kan hana manoma su kune idan damuna ta sauka. Dan masanin Birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya ce bana ma dai abin ya ta'azzara saboda irin sharuɗan da ƴan bindigan suka shimfiɗa wa manoman fa abubuwan sun yi tsauri.
Wato wannan matsala ta ta'azzara, akasarin manoma ma ba za su samu daman ma da za su je wato su yi sharar gona ba, domin waɗannan ƴan ta'adda sun gindaya wasu ka'idoji sai an ba su kuɗaɗe kafin a yi sharar gona. Saboda haka idan mun duba a bara kashi 45 ne na gonaki manoma suka samu suka noma. To a bana bisa wannan matsala da wuya a samu kashi 15 zuwa kashi 20 da za a noma a wannan daminan bana. Saboda ƴan ta'addan nan sun kori akasari manoma da cikin ƙauyaku a yankin karamar hukumar Birnin Gwari.
Wannan matsala ta tsaro dai ta dade tana ciwa mahukunta tuwo a ƙwarya. Kamar da yadda kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Malam Samuel Aluwa ne nuna wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na tsarin tsaro a garin Kaduna.
Lalle an samu ci gaba sosai duk da cewa akwai kalubale. Mun yi bayani akan adadin rayuka wanda muka rasa a shekarar da ta gabata da kuma adadin mutane wanda aka yi garkuwa da su da kuma adadin su ƴan fashin daji mahara wadda sojojin Najeriya da ƴan sanda da kuma sauran jami'an tsaro suka samu nasarar murkushe su. So gaskiyan bayani muna samun goyon baya daga gun jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan wannan harkar. Amma dai kamar yadda ku sani aka ce dambu idan yayi akshe dai jin mai matsala ce babba. Akwai kalubale.
To sai dai kuma duk da ta'azzarar wannan matsala ta tsaro dan masanin Birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya ce akwai mafita idan aka sauya salo.
To wallahi sai an yi da gaske jami'an tsaro suna bakin kokarin su. Sun yi kokari sun kawar da waɗansu wurare inda ƴan ta'addan nan suke a hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Amma maganan da nake da kai yanzu tsakanin Manini da Kuriga nan ƴan ta'addan nan ke cin karin su ba babbaka. Kullum sai sun harbe na harbewa sai kuma sun raunuka ga wasu sannan a ɗebi mutane a shiga da su daji domin biyan kuɗin fansa. Saboda haka jami'an tsaro dole su ƙara ƙaimi su canza dabaru sannan a sami waɗanda za a ga cewa za su taimaka masu domin a shiga irin waɗannan dazuzzuka. Saboda duk abin da aka yi a kan hanya idan ba a shiga cikin dazuzzukan nan ba to babu yadda za a ce maka an sami wato nasarar murƙushe waɗannan.
Wannan dai ba shi ne karin farko da ƴan bindiga ke shimfiɗa wa manoma sharuɗan zuwa gonakinsu ba. Sai dai kuma saka ka'idoji tun kafin sharar gona alama ce ta sauya sabon salon da ke buƙatar mahukunta su ɗauki mataki tun kafin abin ya kagari kundila. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa Lawal Ikara kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu ku shakata da wannan wakar. sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda ƴan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai kananan asibitoci a yankunan karkara da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar ƴan bindiga da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar ƴan fashin dajin ta yi ƙamari da yasa alatilas irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki. Ƙananan hukumomin Rafi, Mariga da Mashiruru har da Muya da wani yanki na ƙananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger. A yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan ƙananan asibitoci. Malam Umaru Sarkin Aski Shadaɗi da ke zaune a ƙaramar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na ƙaramar sallah amma suna cikin wani yanayi na zulumi akan yadda ƴan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin daɗin rayuwarsu.
A gaskiya ƙananan asibitoci gaskiya yanzu babu su. Sai dai abubuwa samu kaman bangaren asibiti ne a ɗauko mutum daga Shadaɗi ko daga Bangi a yi da shi Kwantagora wanda yake ma wani sa'i ma kafin a kai Kwantagora mutum ma ya tashi aiki ya mutu.
Yanzu me kuke so to a yi a kan wannan matsaloli da suka addabi wannan?
To abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lafiya. Kamar yadda gwamnati ta ɗauka kwanakin baya aka ɗauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare.
Alhaji Aliyu Abdullahi Gunna Barwan Gunna mazaunin garin Yakila ne da ke cikin ƙaramar hukumar Rafi ya ce a yanzu haka yana da yara 15 da ke hannun ƴan fashin dajin suna garkuwa da su. Ga ma dai abin da yake cewa.
To ayin dai sallah lahiya mu iyayen yara da al'umman ƙasan kagarga baki ɗaya ma ba Yakila ba gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka ɗauki. Don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali don mun yi magana da su a wayansu na barayin sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su kwarai-kwarai.
Yaran guda nawa ne ke sama?
Yaran akwai mata guda 10 akwai maza guda 5.
Amma can yankunan karkara babu irin ƙananan wasu?
Akwai ƙananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman Fangu gari. Saboda matsalan wayannan mutane gaskiya malaman asibiti dole su kan taso
don an rufe ƙananan wasu
don an rurrufe su saboda wayannan matsalan kidnappers din nan.
Ki kuwa wannan ya taɓa kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar? Ga bayanin da ya yi musamman a lokacin da ya kasance a hannun ƴan fashin dajin.
Na Baramasi Umar wanda ake kira da da'awa unguwar mayanka Kwantagora.
Ka taɓa shiga hannun waɗannan mutane a ina ne wannan abu ya same ka?
Wannan abun ya same ni ne a hanyata ta Kwantagora zuwa Zangiru amma ya faru a Yakila wani ƙauyen da ake kira Yakila. An biya kuɗin fansa naira miliyan 1,500,000 aka biya kuɗin fansa na.
Sauran ƴan uwanka da suna can?
Ƴan uwana kusan mutum 23 suna can hannun waɗannan bayan Allah ɗin waɗanda ake kira ƴan kidnapping.
Amma rashin lafiya ta kama ko akwai magani da suke bada?
Gaskiya mafi yawan su sukan idan ƴan uwa waɗanda suka kamo mu din saboda shi mai gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu idan ya zo idan kaga ya zo an kawo kuɗin fansan wani ne in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu zai kira sunan wanda aka biya kuɗin fansan sa a hito da shi a ɗauke shi a mashin a kai shi Doka idan aka kai shi Doka sai ya hau mashin ya zo nan birnin Gwari. Sai dai waɗanda suka kawo in Allah haɗa jininka da wani daga cikin waɗanda suka ɗauko ka lokacin ko kuma tahiya in ya zo ya gaishe ku za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka sai ya ce to babu matsala idan ya shiga cikin gari insha Allah rabbi zai riko maka magani kuma sukan yi wannan kokarin na aka riko maka to kuma alkinya al'umma mutum ɗaya zai yi magana amma an kawo magani ɗin yan uwa da kake tare da su suna da bukata sai a rarraba to sai ga kowa ya dan amfana.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu kananan asibitocin na yankunan karkara. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi ya ce rufe kananan asibitocin ya zama tilas domin kuwa har da ma'aikatan su sun rasa rayukansu.
Kaga da wayannan mutane suka da bin wato yan bindiga dole hama mu rasa su ma'aikatan mu an kashe su so kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan so mun hito da wasu matakai na yanda wuraren nan wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen amma ka san da yake maganan tsaro ne ba za mu kayyace shi ba amma ba haka ba mun tura mutanen mu a kosu matakai da muka dauka idan ka tuna an shiga ma asibitin ma Gulu so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro.
Kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro?
Gaskiya muna da adadin su a musamman a karamin hukumar Mariga, Sharafi, Shiroro, Shoyin Rijau ba rufe su haka na ba. Amma ba a iya yin aiki na fusa mai ya sakara ya sama kaga musamman wayannan local government guda uku din nan gaskiya wasu wuraren da gaskiya mun rufe su
amma akwai adadin su ko babu da ko gama tantancewa
ba mu gama tantance su da kaba da
tuni dai masarautar Kwantagura da ita ma take fama da irin wannan matsala tace tana dabda kafa wani committee kula da lamuran tsaro a masarautar. Gama dai abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagura Alhaji Muhammadu Barauma Azunabi ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar.
Committee na security ba abu bane da za a dauko wani kaza a dauko wani kaza a dauko wani kaza dole sai an tantance wanda ke shi chairman na board of trustee da sauran wani da ya kamata suna nan suna bakin kokarin su domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rukun amana sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a kaddamar da su.
Kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Makusidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli.
Zai taimaka kwarai domin ai idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin su ake ba da bayanin wurin yan wajen so kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannunmu cewa mu ma zamu baiwa kanmu tsaro ba aikin gwamnati kawai da ba so kaga dole za mu samu mafita musamman kuma wa'annan da ma ake zakulo suke zama informal dole sun zaji tsoro cewa yes akwai wanda hake lura da abin da ke faruwa.
Fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matukar tasiri ga mazauna yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice. Zamu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da tsohuwar mai korar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa Corindia Kra wadda bayan raba gari da ta yi da hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa da babban taron majalisin ta ya kore ta da horar da ɗan wasa mata na Faransa ta cimma maslaha da Federation Française de Football ta kwallon kafa da za ta hesa mata kudin shahe laifi da tumbuke ta daga mukamin ta da suka kai €800,000 kwatankwacin sefa ₦375,000,000,000 'yan wasan kungiyar kasar Faransa da suka hada da Wendy Renarche da Khadija Todiani da Antoinette Katoto ne suka janye daga bugawa kasar ta Faransa ana gab da kofin duniya na
kwallon kafa na mata a New Zealand da Australia da zaran coaching za ta ci gaba da horar da kungiyar ta kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa abinda sa hukumar kwallon kafan kasar ta tumbuke kurindiyakar daga mukaminta a ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara. A yau ne aka soma wasannin kwallon kafa na Premier na Britania inda ake mako na 32 inda a yau ake gudanar da wasannin da suka hada da Leeds United da Leicester sai Wolverhampton da Crystal Palace yayin da Aston Villa da Fulham ke bugawa sai dai karo mafi zafi na banana Premier League din na Ingila zai faru ne a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu tsakanin Arsenal da ke kan gaba a wasannin na teburin Premier League na kwallon kafa da maki 75 yayin da Manchester City ke ta biyu da maki 70 da kwantan wasanni biyu kungiyoyin da ke kan kankati za su barke gumi ne a gobe Laraba a wasan da ake ganin shi ne zai fito da zakaran bana na Premier League na Britania. A wasannin kwallon hannu na basketball na playoff na kasar America Los Angeles Lakers sun sake yin nasara gaban Memphis Grizzlies da ci 117-111 wannan nasarar da ke kasancewa ta kudu a karawar kungiyoyin biyu ta kara matsata a wasannin zagaye na gaba. Los Angeles din na bukatar nasara guda ce a nan gaba domin tabbatar da haka. Los Angeles Lakers sun samu wannan nasara ne da jan kokarin LeBron James da ya zurta kwallayen kwando har sau 44 abinda rabon da aga haka wannan kungiyar tun shekara ta 2004 ga hannun Shaquille O'Neal. Haruna Umman bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaice a yau Talata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da aka cimma tsakanin bangarorin Sudan da ke fada ta fara aiki bayan abinda Amurka ta kira zafafan zaman shawarwari da aka yi. Rundunar sojan Sudan da ake kira SAF a takaice da dakarar RSF sun yi alkawarin kiyaye tsagaita wutar. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce don kawo ƙarshen fadan, Amurka za ta haɗa kai da abokan hulɗarta na yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma farar hula masu ruwa da tsaki a Sudan don taimakawa wajen kafa wani kwamiti da zai sa ido akan shawarwarin da ake yi, matakan da aka ɗauka da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da kuma ayyukan jin ƙai a Sudan. Jami'an Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari a wani gidan tarihi a birnin Kupiansk a yau Talata inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu su goma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na yin duk mai yiwuwa don kawar da tarihi da al'adun kasar da kuma al'ummar Ukraine. Zelensky ya ce tabbas waɗanda ke da alhakin aikata laifukan yaƙi za su fuskanci shari'a kuma ba za a sassauta musu ba. Ministocin tsaro da manyan jami'an leƙen asirin ƙasashen Iran, Rasha, Siriya da kuma Turkiya sun yi wata ganawa a yau Talata wadda Turkiya da Moscow suka bayyana a matsayin mai ma'ana.
To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Maryam Dauda da ta tana gabatarwa. Sai kuma Julie Lavis Gresham da ta bada umarni. Sai kuma engineer mu na yau Mr. Jonah Cummings. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku. A kasance da Yeah.